Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Hukumar Karota ta ce notice din tashin kasuwar waya na Farm Center daga gare ta ya fito. Ta kuma bayyana dalilin da ta yi ta wasali da shi wajen ɗaukar wannan mataki. Wasu direbobin motar dakon kaya sun koka. Bisa yadda suka ce ayyukan hukumar hana fasa ƙauriya zame musu ƙajaga, bayan da suka ce sun ɗauki kaya tiryan-tiryan daga kasuwar sabon garin Kano, amma an ƙwace musu har da motocinsu, har ma suke cewar aikin dakarun ya fi ƙarfi ga 'yan kasuwar arewacin Najeriya. Me ra'ayinku akan wannan? Tsananin kishi ya sa wata mata ta kwarara wa kishiyar ta ruwan zafi, lamarin da ya sa 'yan sanda suka ce ba za su bari a ci gaba da yin wannan yankan kunkurin bala ga juna ba. Don haka suka gurfanar da ita a gaban kuliya. Cin ƙwari, samfarin su kiyashi da tururuwa ko kuma tsutsa irin su birma hanci su ne magani kaifiyan da ke kunshe da sinadaran bitamin da ka iya daƙile cutar coronavirus, balle kuma zazzabin lasa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin inda ranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Yau shirin dai za mu faro shi ne da wani abin alhini da 'yan kasuwar waya ta Farm Center ke cewar barazana ne ga rayuwarsu, wanda kuma suka ce ka iya jawo barazana ga tsaro a jihar nan. 'Yan kasuwar suka ce haka sakit, suka samu wata wasiƙa wanda suka ce kalaman cikinta kalamai ne masu tayar da hankali, waɗanda idan har za a yi irabinsu dalla-dalla, to fa tamkar ƙoƙarin zunguro sama ne da kara. Ko kuma dai kalmar 'yan Hausa da ke cewar fitina na bacci amma ana ƙoƙarin tayar da ita. Wannan dai ra'ayinsu ne. To amma shugabancin kasuwar ya yi bayanin cewar hukumar Karota ce ta aiko musu da wata wasiƙa wacce a ciki take umarninsu da su tattara dukkanin kayansu su bar wannan kasuwa. Ƙunshin wannan wasiƙa wacce sakataren hukumar Karota mutawakkil Ishaq Muhammad ya sanya wa hannu a madadin manajan daraktan Honorable Baffa Babbaɗan Agundi, ta buƙaci duk wani da ke da shago ko kwantena ko tebur ko kuma wajen kasa kaya a wannan kasuwa ta Farm Center da ke wayanta, to ya tashi rufi. Domin kuwa kasuwar Farm Center ta tashi kacokan daga wannan guri, yace ta ma zama tarihi, domin kuwa za ta koma ɗan gauro. Sai dai kuma 'yan kasuwar ta Farm Center sun bayyana matuƙar takaici da fargaba akan wannan notice. Bala Nuhu Shatima guda ne daga cikin 'yan kasuwar ya ce ba za su taɓa yin biyayya ga wannan umarni ba, domin babu ruwan Karota da kasuwa, tunda kasuwa ba mota ba ce.
Wannan bayanin ba daga gwamna muka ji ba, kuma mu a yadda muke tunani muke ɗauka a matsayin shi na wanda yake kare haƙƙin ɗan adam, na shugaba jagora, na tabbatar da cewa ba zai iya yanke mana wannan hukuncin ba. Kuma Karota ba ta da wani hurumi da za ta tashi al'umma a wannan wuri. Gaskiya ba za mu bi umarnin shi Baffa ba.
Kwamarat Sa'idu Ibrahim na kowa shi ne sakataren ƙungiyar kasuwar, ya ce an daɗe ana musgunawa kasuwancinsu, kuma ko kaɗan wannan umarni ba zai samu gindin zama ba.
Gaskiya ainihin ita kanta takardar ma ba ta fito daga muhallin da ya kamata a saurare ta ba, domin babu abin da ya haɗa kasuwa da kuma Karota. Inda yake kirari titi ne ya zo ya yi rushe-rushensa, amma cikin kasuwa Karota ba ta da hurumi.
To amma ɓangaren hukumar Karota ta ce duk matakin da za ta ɗauka takan ɗauka ne da kyakkyawar niyya, domin magance wata barazana da hukuma ta gano. Shugaban hukumar Honorable Baffa Babbaɗan Agundi ya ce akwai tarin matsaloli da suka gano wanda ka iya zama barazana ga tsaro a nan gaba, matuƙar aka bar wannan kasuwa a cikin gari.
Ba kasuwa ba ne wannan guri, an nemi da tashi su gyara su ba da hanya har sai da ta kai an je an yi aiki a wannan guri. Zama ba mu da wani zaɓi da ya wuce a koma ainihin ita kasuwar da aka tanada ta dangora domin wannan sana'a. Inda yake kasuwa ne a ce kasuwa ne, inda yake gidaje ne na kwana a ce gidaje ne na kwana. Insha Allah haka muke fata, zama komai ya sauka a cikin gurumansa.
Baffa Babbaɗan Agundi kenan, shugaban hukumar Karota na jihar Kano. To yadda 'yan kasuwar Farm Center ke kukan an tasan madaƙile tsarin kasuwancinsu, haka su ma wasu direbobi ke cewar sun shiga uku, domin kuwa jami'an hukumar hana fasa ƙauri ta ƙasa wato kwastam sun tasan makassararsu. Waɗannan direbobi da ke ɗaukar kayan 'yan kasuwa daga kasuwar sabon garin Kano zuwa Mai Aduwa da Daura a jihar Katsina sun ce haka sakit, aka tare su, aka ƙwace musu kaya da motoci, aka ce an kama, alhalin kayan ƴan kasuwa ne waɗanda samsam ba haramtattu bane a fahimtar su, dan haka suke roƙon mahukunta a taimaka musu a ceto rayuwarsu daga fadawa garari.
Sana Ibrahim Usman. Direban mota ne ni, babban mota. Eh mun dauka ya daga nan Kano, zamu kai mai addu'a. To shine ko san suka kama mu suka ce aje abin cika kayan. Suna zargin fita za a yi da shi. Kilin kilin ne da sabulai da kuma rodi wannan. Muka je bodi aka duba kayan. Babu kuma sai suka ce to mu je za su neme mu.
Ni Jibrin sunana, shekara ta 55 Kanta. To idan badala, daidai daura sun tarbiye mu jami'an kwastam sun tarbiye mu. Aka zo da safe yazo aka sauke kaya, ba san matsala komai ba. Sai suka ce da mu za su ba mu motocin mu, ba su ba mu motocin mu ba. Suka ce da mu tabbare an neme mu. Duk ban sana'a da zan yi shi wannan motar nan ta wadda nake ci da iyali ban da abin da zan ci a gidana shine na ko kawo ku gare ga Allah ga rige mu taimaka a taimaka mana.
To akan wannan korafi mun tuntubi kakakin draft question ta kasa shiyar Katsina ASP Theophilus Duniya wanda yace za su binciki wannan al'amari, ya kuma ƙara gaskan cewar jami'an su suna da ikon kama kaya kan hanya su bincika, kuma shi binciken akan yi shi ne dalla dalla da zarar an gano wata matsala sai a dauki matakin da ya dace. Sai dai fa ƴan kasuwa da dama na kuka akan yadda kwastan suke uzzara musu, domin sau da dama idan ka dauko kaya matakar daga arewacin kasar nan ne shikenan ka zama nama. Wani dan kasuwa ya shaidawa inda ranka cewar yanzu kwastan sun dade da tsagawa kuma sun ga jini wajen cin karan su ba babbaka akan ƴan kasuwar arewacin kasar nan. Suka ce girma girma tusar bako, ƴan kasuwar za su shiga garin Aba na can kudu maso gabashin kasar nan su shiga kasuwa su sayo kaya su taho hanya tiryan tiryan, amma da sun shigo arewa sai kwastam su kama karshe sai an yi dan turanci kafin ma fitar da kayan, wanda kuma bai fuskanci turancin ba shikenan kayan sa sun mula. Dan haka suke roƙon mahukunta da a duba tsari da halin da kasuwanci ke ciki a arewacin Najeriya. Za mu ci gaba da lalibar kusoshin hukumar ta kwastam dan jin yadda suke kallon matsayin korafin ƴan kasuwar arewacin kasar nan da ke ganin cewar duk wani kashi a kansu ake sauke shi. To wannan kenan. Yanzu kuwa sai ci gaban korafin al'ummar garin Ɗorayi Babba waɗanda ke cewar haka sakit wasu attajirai sun bushi iska suna ƙoƙarin kwace wani filin makaranta wanda tun talitali makabartarsu ce suka sallama ta domin yin makaranta. Alaramma Imam Samin Ibrahim Ɗorayi Babba shine limamin masallacin Juma'a na Ɗorayi Babba kuma shine jagoran al'ummar wannan yanki. Ya ce tun shekarar 1980 duk abin da za a yi da fili a yankin sai an rubuta musu, kuma ya ce suna da cikakkun takardu tun wancan zamani wanda ke nuna cewar ba kutse suka yi ba, kuma a nan aka haife su ba su ga wani wanda zai iya zuwa ya karɓe musu guba. Alaramma ya ce idan ma karatu za a yi ko cikin kundin Sirajul Saliki ba inda aka ce a sakarwa wasu attajirai filin da yara ke karatu, alhalin ko taku ba su gada ba daga cikin waɗannan gonaki.
So daga maganan ma wai wane ne ko wane ne wannan, ba wanda zai gina wannan sai dai in kotun musulunci ce ta zo ta ba su, ko wallahi sai mun ga iyakacin mu ko da ba namu bane ballanta na namu ne.
To akan wannan batu na tuntubi shi Aminu na gangare, amma da farko ya ce tunda abin da mutanen suka faɗa kenan shikenan kawai a saka haka. Yau ma dai na sake tuntubar sa sai dai bugun duniya ya ki daga waya. To ko me matsayin hukumar tsara birane ta jihar Kano akan wannan batu na tuntubi Malam Suleiman da ke zaman shugaban hukumar ta Kanibda wanda ya ce hakika sun samu korafin mutanen, amma kasancewarsa sabo a wannan hukuma dole sai yayi dogon nazari kafin bayyana matsayinsa, dan haka sai a tara a shirinmu na gaba. Can kuwa daga unguwar Kofar Waika wata kishiya ce ta kwararawa kishiyarta ta fasashen ruwa, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga bakin wakilin mu Aminu Abdu Bakanuma.
Ana da zargin uwar gida da kwarawa amarya ruwan zafi a jikinta, ko da yake dai wata majiya ta shaida fili inda ranka cewar akwai zaman doya da manja tsakanin su, kamar yadda makotan gidan suka yi bayani.
Kishi yadda aka ce ta kona daga sama ta zuba mata ruwa, haka aka ce dai suna dan yin fada kwana shida ma da fadan kenan sai ta zuba mata ruwan zafi.
Mu dai muna cikin shago kawai sai muka ji mata suna ta iyu ana wannan, daga can gidan ne kishiyarta ta ɗibu ruwan zafi ta watsa mata, sai kishiyarta ta fito da cabi a jikinta ta kuma waccan aka fito da ita za a tafi da ita police station.
Tunda dai jami'an tsaro suka yi awon gaba da wanda ake zargi, hakan ya sa muka tuntuɓi kakakin rundunar ƴan sandan jihar Kano wato DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya kuma tabbatar da faruwar lamarin ta ɗaukar mataki.
Mun samu korafi daga wata mai suna zuwa Ira Umar yar kimanin shekaru 28 matar Umar Mahmud da yake zaune a unguwar Kofar Waika akan cewa abokiyar zamanta mai suna Sa'adatu Umar, ita ma aiki bayan shekaru 28 ta kwara mata ruwan zafi a kafadarta na hagu, wanda da muka je mun dauke ta mun kai ta babban asibitin Murtala. Ita kuma mai wannan laifi tunan mun gurfanar da ita a gaban kotu domin ta girba abin da ta shuka.
To Allah ya kiyaye gaba ya kiyashe mu da hawa dokin zuciya wanda ba kai ka ko ina sai birnin nadama. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Gwamnatin tarayya ta sha alwashin bayar da goren naira miliyan 36 ga duk wani masanin kimiyya a kasar nan da yayi bincike ya gano maganin cutar coronavirus wacce ta billa a kasar China kuma yake fafutukar shawo kanta a duniya. Tun lokacin da wannan cuta ta billa, masana kimiyya a kasar ta China suka dukufa domin neman maganinta. Sai gashi Najeriya ma ta shiga sawun neman wannan magani. Har ma ministan kimiyya da fasaha na kasar nan Obonna ya onu yace duk wanda ya gano zai samu ladan naira miliyan 36. To amma tuni wani farfesa yace shi kam yana da mafita domin yace cin kwari irin su tururuwa da kiyashi da kuma tsutsotsi irin su birma hanci yana iya taimakawa garkuwar jikin mutum domin yaki da cutar coronavirus ko kuma lasa. Wakilin mu Yusuf Aladalla yana da cikakken bayani.
Wannan kwararren profesa akan kimiyyar kwari mai suna Olusegun Lawal da yake koyarwa a Jami'ar Olabisi Onabanjo dake garin Ogun ya gabatar da wata makala a yayin wani bikin baje kolin ilimi da aka gabatar a jami'ar, inda yace bai kamata gwamnati da sauran al'umma su tashi hankalin kansu ba da wajen gano cutar maganin coronavirus da ma lasafi ba, inda yace ya gabatar da gagarumin bincike kasancewar sa masani a fannin kimiyyar kwari, inda yace akwai nau'in magunguna sama da 10,000 da ya gano a jikin kwari waɗanda kuma suke taimakawa rayuwar bil'adama, inda yace kwarurruka irin su kiyashi da tururuwa da kuda har ma da tsutsutsi suna dauke da wani sinadari mai samfurin P9 wanda da zarar dan adam ya samu waɗannan halittu ya gasa ko ya soya ya cinye, to babu shakka yayi maganin duk wasu cututtuka da za su zo su addabe shi irin su coronavirus da ma lasafi ba. Har ma ƙara da cewa gwamnatin Najeriya da ma sauran al'umma su kwantar da hankalinsu domin ka duk wanda ya samu irin waɗannan kwari ya daka ya zuba abinci, babu shakka zai zama gagarumin rigakafi ga lafiyarsa.
Lalle fa kungiyar kwadago ta ƙasa ta yaba wa kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Habu Sani wanda tace kwararre ne wajen kokarin daƙile ayyukan tada tarzoma da aikata laifuka tun ma kafin su faru. Shugaban kungiyar Honorable Kabiru Ado Manjibir magayakin Manjibir shine yayi wannan lafazi lokacin da ya kai ziyarar bangirma da jinjina ga kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano. Har ila yau Komarat Kabiru Ado Manjibir ya jagoranci tawagar 'yan kwadagon domin kai irin wannan ziyara ta bangirma ga ofishin SP Magaji Musa Majiya domin taya shi murna da kuma ƙara jaddada goyen bayan kungiyar 'yan kwadago ga SP Magaji Musa Majiya wanda kungiyar ta ce tsayayyen dan sanda ne wanda a kullum babban burinsa shine ɗaukaka darajar aikin dan sanda da kuma tabbatar da adalci a tsakanin al'umma. Har ma yayi ƙarin haske akan waɗannan ziyare-ziyare da suka kai guda biyu wanda yace har duniya ta nade tarihin aikin dan sanda ba zai taba mancewa da SP Magaji Musa Majiya ba. Ga magayaki
mun kai ziyara ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Habu Ahmad PSC, sannan mun kawo ziyara ofishin shugaban kula da sashen hadarurruka na jihar Kano SP Magaji Musa Majiya. Da farko mun je wajen kwamishinan 'yan sanda mun taya shi murnar zuwan sa aiki jihar Kano wanda ya zo a shekarar da ta gabata, sannan mun nuna jin dadin mu bisa yanda yake kokari da shi da jami'an 'yan sanda da sauran shugabanni na tsaro a jihar Kano wajen kawo tsaro a jihar Kano, wanda wannan abun ayaba ne kwarai da gaske. Sannan mun zarto zuwa wannan office na shugaban wannan gida na harkar hadarurruka SP Magaji Musa Majiya domin mu taya shi murnar dawowa aiki jihar Kano da kuma fatan gudunmuwar da ya bayar a wancan lokaci da yake kakakin hukumar 'yan sanda ta jihar Kano zai ci gaba da bada shi a wannan sabon office da ya zo.
To kowa yayi da kyau dai an ce zai ga da kyau. Kamar mai sallama ga takardar neman taimako ta Abba Salu wanda Allah ya jarrabe shi da lalura. Mahukuntan asibitin koyarwa na malamin Kano suka ce sai an biya naira 225,000 kafin a yi masa aiki, kuma yace ba shi da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta Saudatu Ali wacce ita ma dai mahukuntan asibitin na malamin ne suka ce ana buƙatar naira 178,000 domin kulawa da lafiyarta bisa wani aiki da za a yi mata, ita ma tace ba ta da hali. Sai kuma wata ɗaliba ta kwalejin ilimi ta tarayya da ke nan Kano wacce ita kuma kuɗin registration take nema naira 23,000 wanda ita ma tace ba ta da hali. Dan haka dai suke roƙonku bayin Allah a taimaka a ceto rayuwarsu, da fatan bayin Allah za ku taimaka. duka kuma da wannan na shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullahi Amin Abdi Baka Noma Zinnira Garba Baballadi da kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sadan da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh